بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وأجارنا جميعا من النار. باين هكا إنا من سلم المسلمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yau muna goma sha biyu ga watan Zulqa'da, wata na goma sha ɗaya cikin jerin watannin musulunci. Ƙaurar annabin tsira, annabin rahama sallallahu alaihi wasallama, daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1436, wanda hakan ya yi daidai da 27 ga watan Agusta, watan 8 na shekara ta 2014 a jerin shekarun Gregorian calendar, da 15 ko na rage muku shekara ɗaya a cikin shekarunku. Ai, da sai ku gode ko ba ku so ku tsufa. Bayan Allah, yau kabar kowace Alhamis tsakanin Magriba da Isha'i, gashi Allah ya kawo mu don ci gaba da karatu cikin littafin Bughyatul Mushtaqi fi sharhi risalati Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ila ahli al-Iraq, wallafar malamina Abu Abdurrahman al-Doktor Muhammad Sani Umar Musa Rijiya Lemo. Asalin littafin wasiƙa ne Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya aika wa mutanen Iraq, ko wani mutumi daga cikin mutanen Iraq ya yi masa bayanin gaskiya kan rikitar da aka jefa shi na cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akwai rigima tsakaninsu, ko cewa sahabban manzon Allah babu jituwa tsakaninsu. Wannan darasi shi ne darasi na 15 ko? To, dukkan darussan da suka gabata duka bayanai ne dai da ko matashiya kan su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, da kuma kallon gaskiya a kansu, da kuma bayani na hakika kan me ya faru tsakaninsu, da kuma cewa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama su ma din nan dai mutane ne, sukan iya yin kuskure, sukan iya yin ba daidai ba. Idan suka yi kuskure, wannan baya rage musu matsayinsu na sahabbai, wannan baya sa su a kalle su a matsayin waɗanda ba mutanen kirki ba. Satin da ya gabata mun ji malam ya yi ta kawo mana wasu labaruka a kan cewa sahabbai sun aikata kuskure, amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bai rage musu matsayi ba, har ma muka cika da cewa su ƴan adam ne kuma sukan iya yin kuskure. Kullu bani adama khata wa khairul khata'ina tawwabun, yau kuma za mu kyale Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah zai tada mu daga kan wata gaba. Sai malam ya ce wa qad sabata an amir al-mu'minin Ali radiyallahu anhu min wujuhin annahu lamma qatala ahl al-jamal lam yasbi lahum dhurriyyah wa lam yaghnam lahum mala wa la ajhaza ala jarihin wa la taba'a mudbira wa la qatala asira wa qad sabat ya tabbata an tattafan tarihi da mala tattafan hadisi a kasa can malan ya kawo ruwaya ta Abu Bakar ibn Abi Shayba cikin littafin sa al-musannaf hakan nan Imam al-Baihaqi a cikin littafin sa ma'rifatu sunani wal athar daga Ali dan Abi Talib annahu lamma qatala ahl al-jamali lokacin da ya yaki ahl al-jamali mutanen raquma mutanen raqumi suwane ne ko mutanen raquma ko mutanen raqumi bawan Allah ga yanda abin yake a takaice kun sani lokacin da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama suka mika jagorancin su sayyidina Ali ibn Abi Talib a garin Madina bayan kashe sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu bisa zalunci sai ya zamto akwai wasu bangarorin musulmai da suke ganin to yanzu abin da ya kamata a mai da hankali a kai shine a fara da zakulo waɗanda suka kashe sayyidina Usman ibn Affan a dauki a yanke musu hukuncin da ya dace da su na kashewa a kashe na daurewa a daure na mabulala aiwa bulala kowa gurgurdan abinda shugaba ya ga ya dace da su shi kuma wannan shine ra'ayin wasu daga cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sayyidina Muawiya ibn Abi Sufyan wanda gwamna ne a kasar Sham a zamanin Usman ibn Affan akwai wasu kama Abdullah ibn Abi Sarh a Misra akwai wasu a Azerbaijan ba wai a Sham ne kadai ba aka samu masu wannan ra'ayi hatta a garin Madina akwai masu wannan ra'ayi yayin da a bangare guda kuma sayyidina Ali ibn Abi Talib da wasu daga cikin sahabbai suna ganin cewa lalle wannan za a yi amma abin da ya fara kai fa ya kamata a yi yanzu shine a yi kokarin ganin cewa daular ta kafu domin lokaci ne na rikici akwai hayaniya domin duk wani abu ba za a iya yin sa ba matukar shugabanci bai zanto yana da karfi ba in an fara ma karshe rikici zai koma amma idan akwai shugabanci mai karfi sai zanto cewa shugabancin ba zai hana hatsaniya da rikici ta biyo baya ba الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر من ذو الله صلى الله عليه وسلم يا رسولنا الاثنين أما بأبنا من ذو الله صلى الله عليه وسلم با سيلان العربة بعدكم با سبودا وتو سي أنسامد شغبان شغبان ما كومي دوما إذا أكتشي أفعل دونا أبو غبان أسامد شغبان شي to a cikin farawa dawa da wannan abin ne sun aka samu sabani sai a rasa yaya za a yanke matsaya akan wannan sabani amma akwai shugaba to kalmar shugaba da matsayin shugaba ta kallin jayar da mutane dama duk wanda zai yi shugabanci dole ya kyautata ma wasu wasu kuma su ga ba haka ya kamata a yi ba shi yasa a musulunci aka ce mana idan muna bin shugabanni suka yi abin da ba daidai ba mu kau da kai saboda in ka ce komai sai ka ga an yi daidai to kullun ana isa a samu cikin rikici kenan kullun za a zauna cikin rikici domin Allah bai yi mutane da hankali da tunani iri ɗaya ba sai ya kunu ba'di asara wa umurun tunkiruna za ku ga sarai za ku ga abubuwan da ba daidai ba saboda haka sai ku yi abu ne ku biye ku biyayya wannan shine abin da ya faru a cikin garin Madina akwai Nana Aisha tana ganin abin da ya kamata a fara shine a zakulo wanda suka kashe sayyidina Usman akwai Talha ibn Ubaidillah akwai Zubair ibn al-Awwam duka su biyun suna daga cikin al-asharatul mubashshiruna bil janna mataki na biyu bayan al-khulafa'ur rashiduna a wajen matsayi cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suna goyen bayan ra'ayin cewa a fara da kashe waɗanda suka kashe sayyidina Usman. Shi ma Aliyu bayan kasantuwansa khalifar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, sannan kuma yana daga cikin asharul mubashiruna bil janna, akwai su Ammaru dan Yasir da ma wasu daga cikin sahabbai da ba su ba, wanda su kuma suna gani a fara da kulawa da kafa daula, wanda kuma wannan shine ra'ayin daidai. Kaga sayyidina Abubakar ya rasu a tsakanin magriba da isha'i, amma gabanin sallar asubahi aka daidaita aka zartar da sayyidina Umar a matsayin jagora. Sayyidina Abubakar shi ma ba abin ne shi ba sai da aka tabbatar da cewa Usman ne jagora. Hakan nan ya kamata, shugabanci sai an fara da shi gabanin, a fara da me, a fara da komai, domin akwai shugabanci komai da zanto da sauki. Wannan bambancin fahimta sai ya zanto sanadi wanda ya saka sayyidina Ali ma waɗanda suke goya masa baya sun fi yawa a ɓangaren Basra da Kufa. Wannan ya saka ya ma koma can ba wai saboda baya san garin Madina, ko dan mutanen garin Madina sun masa tawaye ba, to amma ka san saboda ya san guri ne na me na ƴan hatsaniya, guri ne wanda mun shafaɗa na mayaka, guri ne wanda wato tawaye abincinsu ne. Shi yasa ya ga to bari ya koma can gurin, inda ya samu kansu mutanen garin Madina sahabbai ne da manya-manyan bayin Allah, ba su da matsala, su ba su da wani rigima akan me, akan duniya. To Nana Aisha Allah shi kara mata yadda, bayan wasu abubuwa sun yi ta faruwa, amma duba wasu abubuwa ne munana ba, kada ka ce na ɓoye ka ɗauka munana ne, ina so in taƙaita maka labarin ne. Sai ya zamto da ita da Talha da Zubair suka jagoranci wata runduna ta kusan mutane 3,000 suka dimfari yadda Kufa. Manufarsu ba wai su fara da sayyidina Ali ba, zuwa za su yi suna su matsa lamba cewa sai an zaƙulo waɗanda suka kashe sayyidina Usman, an ɗauki mataki a kansu. Sayyidina Ali ma shi kuma ya san bayan da za a yi yana shugaba, kuma a ce komai nagartan waɗannan a ce kuma za su zo su ɗauki mataki a cikin daularsa kuma yana shugaba, ba zai ƙyale ba. In ya ƙyale ba, bai kyauta ba, domin shugaba ne shi ne ya kamata ya zamto ɗan sandan daular, shi ne ya kamata ya zamto mai kama ba wa daular kariya. Sayyidina Ali ibn Abi Talib shi ma fito da rundunarsa, kamar yadda malaman tarihi cikin littafai na nagartattu suka ambata, ba wai littafai ƴan hayaniya ba, sun ambata cewa dukansu kowa baya son akara, kowa ya san falalan kowa, kowa baya ganin kowa a matsayin kafiri, ba wanda ke ganin kowa a matsayin ɗayan fasiki ni ko mumini, ba wanda ke ganin ɗayan a matsayin wane da shi yana da har yana da baki a hannun a cikin kashe sayyidina Usman, mu ko mu ne muke neman goyon baya, duk ba a wannan rigimar bane ba. Fahimta ce dai ta me ya kamata a fara, kasan kuma wa kana amrullahi qadaran maqdura, idan Allah subhanahu wa ta'ala ya hukunta sai wani abu ya faru, to ba tsimi ba dabara sai wannan abun ya faru. In Allah wa ma asabaka lam yakun liyukhtaka wa ma akhtaka lam yakun liyusibaka, kuma wannan duk abun da kaga ya faru, kamar da Sheikh Islam ya fara yake faɗa cewa babu wani abu a duniya wanda faruwarsa gaba ɗaya sharri ne, kowane abu in akwai sharri ko rabo mafi yawa cikinsa sharri ne, to amma akwai abin da za ka iya tsintsinta na darussa da za su taimake ka a cikin rayuwarka. Idan muka ga da cewa ga yaƙi aka yi, ga rigima aka sha, amma ga yadda sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama suka tafiyar da lamarin, da yadda suka tafiyar da lamuran, akwai abin akwai ban sha'awa. Kuma wannan ke ƙara gwada maka cewa ba zallar son zuciya ne ta sa su suka yi wannan abin ba. Ƙarshe dai bayan an ja daga, sai suka yanke shawara cewa abin da ya kamata a yi shi ne a yi wato a yi sulhu. Sayyidina Ali da ya tashi fitowa, tun da dama an riga an san da suwana da suwana 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 su ne suka kashe Sayyidina Usman, amma yanzu bai ɗauki mataki a kansu ba, sai ce to wannan runduna ta wadda za ta fita ba na so wani wanda ya yi tarayya a cikin kashe Sayyidina Usman ya biyo ni yasa aka kakkaɓe su aka raba shi da su a cikin me a cikin wannan runduna tasa sai suka koma gefe wannan sai ba su dama suka haɗa kansu suka zama wata runduna ta uku ta 'yan tawaye haka amma a lokaci guda kuma kamar su magoya bayan Sayyidina Ali ne bayan an riga ya ambe da ta cewa gobe idan Allah ya kai mu za a turo wakilai daga bangarori guda biyu za a magance wannan babbar matsala da ta tunkari al'ummar musulmai za a ɗauki matsaya ɗaya don gudun kada a kara sai su kuma waɗancan da suka ga cewa to fa idan Allah ya kai mu gobe aka daidaita to ƙarshe kuma bayan daidaitawa za a juyo kanmu ne sai suka ga ya kamata kawai su hargitsa guri sai suka rabu biyu ana cikin barci saboda haka sai zamto tunda an daidaita ma an san bawan da zai saba alƙawari kowa daga cikin rundunoni guda biyun su yi barci barci ma wato mai daɗi suka ce babu ranar da suka yi barci tsawon lokaci irin wannan ranar amma su wacce runduna kuma ta waɗanda suke Sayyidina Ali ya hana su bi shi sai suka kasa kansu guda biyu suka ce ana cikin dare kawai wannan ɓangaren su je su afkawa Sayyidina Ali ɗaya ɓangaren su afkawa ɓangaren Nana Aisha Allah shi kara mata yadda wannan suka afkawa Nana Aisha su ringa kururuwa suna cewa mutanen Aliyu sun kawo mana hari ku tashi ku taimake mu kamar su ne wato suke fara da mutanen Sayyidina Aliyu su ma waɗancan idan suka je suke mutanen Aisha sun kawo mana hari mutanen Zubairu sun kawo mana hari mutanen Talha sun kawo mana hari haka kuwa suka yi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sauran waɗanda suka biyo rundunar suna cikin barci sun ɗauka ba abin da zai faru kawai sai suka ji an hausu da sara da suka da yaƙi da faɗa da kisa ana kuma kira cewa ai ɗaya ɓangaren da suka kawo hari bayan ko ba wani ɓangaren da ya kawo hari wannan yasa cikin firgicewa kowa daga cikinsu ya nemi abin kare kansa makaminsa don ya kare kansa tun daga san babu wani hadisi ko aya ta ce idan an zo kashe ka don imani in dai ɗan uwanka musulmi ne suka miƙa masa wuyanka ya kashe ka ko akwai man qutila duna irzihi fa huwa shahid wa man qutila duna malihi fa huwa shahid wa man qutila duna ahlihi fa huwa shahid rawahu tirmidhi wanda yaje ya kare kansa a kokarin kare mutuncin iyalansa yayi mutuwar shahada don kare dukiyarsa yayi mutuwar shahada don kare addini kare addininsa yayi mutuwar shahada au kama qala sallallahu alaihi wasallam wannan yasa ka yan uwana sai aka rikice ba a ma san wa ake yaƙa ba a ma san wa ake yaƙa ba sai aka sai rundunonin gaba da suka kaure waɗancan sun hargitsa guri sai aka tsaya sai zanto cewa babu lokacin da aka kashe musulmai a rana guda tun daga tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa wannan ranar kamar a wannan gurin a ghazwatul qadisiyya wanda babu wani karo da aka yi karambarta aka ja daga aka yi fito aka yi karo da manyan mafaɗa kamar a ghazwatul qadisiyya amma ko a gurin ba a kashe mutane kamar wannan ranar ba wannan hargitsewa da aka yi wato da guri ita na Aisha sai aka ga to abinda za a yi sai wani mai suna Al-Qaqa ibn Amr At-Tamimi sai ce to abinda za a yi bari ai wata dabara sai je samu Nana Aisha cewa annajda ya ummul mu'minina ita Nana Aisha yakin bai zo kanta ba ta koma gefe can da masu bata kariya suna me tana ta wato istirja'i inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ba ta zo yaki da Sayyidina Ali bane ba to ƴan uwana me ya faru abin da ya faru sai aka sa wani sunansa Amr bin Jurzum akan cewa ya daga mushafin Nana Aisha Qur'aninta kowa ya san wannan Qur'anin musulmi sun san kalarsa in aka daga shi an san cewa alama ce cewa tana gurin ta hau kan raƙumarta ta shiga cikin rundunar da aka daga shi sai aka samu wasu fitin ba wato matsiyataka cikin waɗancan waɗanda suke ƴan tawaye suka sare hannun wannan mutumin suka yi kace-kace da me wannan alƙur'ani sai zanto cewa Nana Aisha dole ta tsaya a gurin to da aka gane cewa nan matar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam
sai fa yaki ya mai tsananta a gurin yaki ya tsananta a gurin kowa yana kokarin kare matar manzon Allah mutanen sayyidina Ali suna kokarin kare matar manzon Allah su mutanen ta ma suna kokarin kare matar mai manzon Allah to da haka wato fitina ce baka ma san da kake fada ba babu tabbacin waɗanda suka aka kashe cikin mutanen sayyidina Ali cewa mutanen Zubairu da Talha da Nana Aisha suka kashe su babu tabbacin cikin waɗanda aka kashe cikin mutanen sayyidina Zubairu da Talha da Nana Aisha mutanen sayyidina Ali ne suka mi suka kashe shi suka kashe su domin yaki ne ya me ya hargitse bari gwada muku daga cikin abin da zai kara tabbatar mana cewa yaki ne ake yi amma ba a san ina aka tunkara ba kwatsam sai ga Zubair ibn al-Awwam da Ammar ibn Yasir Zubair ibn al-Awwam yana cikin mutanen zabuna Nana Aisha yayin da Ammar ibn Yasir yana cikin mutanen Sayyidina Ali ibn Abi Talib kawai sai ga sun hadu lokacin Zubairu shekarar 75 lokacin kuma shi Ammar ibn Yasir shekarar 90 wato sai shi Zubairu Ammar ibn Yasir sai jefe Zubair ibn al-Awwam da mashinsa sai ya kauce shi kuma abunan Zubairu yana da karfi da karsashin da zai iya kashe mai zai kashe Ammar amma sai ki kashe wace wazan kashe kuma saboda manzo Allah ce mai wai ha ummi wai habna ibn Sumayya taqtuluhu fi'atul baghiya cewa kai ton dan gidan Sumayya wata jama'a ce azzalima za ta kashe shi to da ka sai ki kashe shi karshe dai suka tuna wa junan su wato sun yaki a tare da manzon Allah sun yaki na jihadin gaskiya dole ɗan uwana suka rabu haka sai ku haɗa ɗan uwanku da kuke kuka yaki tare da azabar manzon Allah sai ku rasa abin da wato sai zama cewa ɗan hayaniya ne suka ruɗa guri shi yasa ɗan uwana tuna babban masifa ce ka san ba mai san mutuna irin matashi shine yanzu idan abu bai masa ba sai ya ce ya yi ko ne ayi kashe kashe ayi bala'i fitina musiba ce kamar wanda yake fatar yaki ne wanda bai san yaki ne yake fatar yaki ba wata ko fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa wa alamu anna allaha shadidul iqab wata ko fitna ku ore fitna wacce in ta zo ba wanda ya ja wata ne kade take mai ba take samu ba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba fitna yake so ba ko yaki sai ya zama dole ake yi manzo Allah ce la tamannu liqa'a al-aduwi was'alu Allah al-afiya kada ku yi fatar gamuwa da abokan gaba ku roki Allah zaman lafiya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana neman zaman lafiya yana fatar zaman lafiya yana roƙon Allah zaman lafiya domin in ba zaman lafiya bautar Allah ma ba za a yi ba li ila fi quraish ila fihim rihlat ash-shita'i was-sayf faly'budu rabb hadha al-bayt الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف الله يتناوى قريشاوى إلم هارم لسكي سامن كنسو أتكي نتفير واتو فتوتي لوكتين زافي لوكتين سني لوكتين بزلا لوكتين دامنا دين لسكي فاما دفشي أكان هانيا دين لباسا سكين أمنشي الله يقول أنت بس مسلنشي يازو يا سامر بس دمي دا أمنشي تو داك تند أمنشي يا سامو فليعبدوا رب هذا البيت sai su bauta ma ubangijin wannan gida allazi at'amahum min ju'in wanda ya ciyar da su bayan suna fama da yunwa wa amanahum min khawf yasa su cikin aminci bayan suna cikin halin tsoro to da kayan wana musiba ba a bar nema bace ba kullum mu roki Allah subhanahu wata'ala zaman lafiya mun karanta da ku lokacin da muke karatu cikin littafin nabiyur rahma cewa bayan sulhul hudaybiya gabanin awarwar wannan sulhu yanda manzo Allah ya yi amfani da lokacin da aka samu zaman lafiya aka yi da'awa waɗanda suka shiga musulunci ya ninka waɗanda suka shiga musulunci tun daga farkon musulunci har zuwa lokacin ashe zaman lafiya yana ba wa musulunci ɗaukaka yayin da fitina ba dole ta ba wa musulunci matsayi ba yanzu ƴan uwana yanzu fitinun da suke faruwa a ƙasar mu dinnan musulunci matsayi ya ƙara masa ko kuma ya mai da musulunci baya ne da mai addini wato abin sha'awa ne mai addini in an gan shi wato abin amincewa ne amma yanzu kai mai addini ma tsoron ƴan uwanka masu addini kake musamman ma wanda baka san shi ba saboda ka ƴan uwana mu roki Allah subhanahu wa ta'ala zaman lafiya mu dawo labarin nan na Aisha. Nan Aisha Allah shi kara mata yadda tana kan abun hawanta, ba wanda ya harbe ta, amma wato laƙuminta sai aka yanke shawara cewa to wannan yaƙi da ake yi dinnan ba zai taɓa wato rabinan raguwa ba, ba zai taɓa ƙarewa ba in ba an ga laƙumina na Aisha ya durƙushe ba. Sai wasu mahaya suka ce abin da ya kamata shi ne a yi ta sukar laƙumin, aka yi ta sukar laƙumin, aka yi ta harbinsa. Sai da malaman tarihi suka ce sai da laƙumin ya dawo kamar beguwa, kusan beguwa ta yi kama da bushiya, wata da wata wani tsuntsu ne zan iya cewa wanda duk jikinsa mai karkarashiya ne, wanda duk jikinsa ƙaya ne. Ƙarshe dai aka ɗauke na Aisha, da aka ɗauke haudajin na Aisha, wannan ya saka wato aka ɗan samu lafawar guri. Abin da ya kawo lafawar bayan wannan sai zamto Allah maɗaukakin sarki ya ba da nasara wa ɓangaren na Sayyidina Ali, wato sirrin jayi mai ɓangaren sunan Aisha. Amma kuma za mu ji ɓangaren na Aisha, Sayyidina Ali kuma shi ya ba wa na Aisha kariya da ma sauran manya-manyan mutanen da suke cikin mai rundunarta. Shi Zubair ibn al-Awwam shi tun ana cikin yaƙi da ya ci karo da wanda daga cikin sahabban manzon Allah, ya tuna masa abinda manzon Allah ya faɗa masa wata rana na iya faruwar irin wannan, saboda haka sai ya ce shi bai ji ta zabe ta zama ba, sai ya kama hanya ya ce shi jiwa ya maka zai. A kan hanya sai ya gamu da wani mutumi da na kira sunansa da zunna Amr ibn Jurzum. Amr ibn Jurzum ya ce zai raka shi. Sun kama hanyar tafiya, lokacin sallah ya yi sai Sayyidina Zubair ibn al-Awwam ya wuce gaba yana musu sallah. Ya kabbara, kabbar haraman kenan yana sallah. Sai wannan mutumi dama daga shi sai shi sai ya afka masa ya kashe Zubair ibn al-Awwam. Shi ba a gurin yaƙi ya kashe shi ba. Talha ibn Ubaidillah kuma dama in ba kuma ta ba a yaƙin Uhud, an sare masa hannunsa guda ɗaya, ya zanto mai hannu ɗaya, saboda kai yana faɗa ne da hannun mai hagu, yana cikin kaiwa da kariya, ba da kariya ya shiga cikin rigima. Allah shi kara masa rahama. Sai zanto cewa aka rasa ta ina ne wani daga cikin kibau, ba a san kibau ya waye bane ba, har yanzu tarihi bai iya ganowa ba, daga mutanensa ne, daga ƴan tawaye ne, da ɓangaren Sayyidina Ali ne, ya zo ya mai ta soke shi, shi ne sanadiyar mai rasuwarsa. To ana kiran wannan yaƙi da wato mawqi'atu jamal, ko ghazwatu, ko mawqi'atu jabal jamal, saboda wato wannan abin da ya faru a gindin raƙumin nana Aisha, irin wani turnikewar yaƙi da aka samu da kowa bai san me yasa yake wannan yaƙin ba, kuma a wannan yaƙi kowa ƙoƙari yake ba nana Aisha kariya, kuma a kowa wannan yaƙi gashi ne nana Aisha tana cikin ɗaya ɓangaren amma ba wanda ya taɓa ta. Wanda ke gwada cewa asalin imani da san Allah da me da nagarta da fatan alheri wa al'umma yana cikin zuciyar kowa. Shi ya saka alƙur'ani kun ga da ya ce za a iya samun rigima har ma da yaƙi tsakanin musulmai, amma wannan baya saka su zamto ba musulmai ba ko su zamto fasikai. Wa in ta'ifatani min al-mu'minina qitatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'ala al-ukhra fa qatilu allati tabghi hatta tafi'a ila amri Allah. A ayar gaba Allah ce innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sayyidina Ali Allah shi kara masa yadda sai mutum da karatun mu lamma qatala ahlal jamal, yayin da Allah ya bashi rinjaye lokacin waqa'atu jamal ko waqi'atu jamal, lam yasbi lahum dhurriya, duk da cewa ya ci nasara akan mutanen na Aisha amma bai kama matansu a matsayin kuyangi ba, bai riƙe ƴaƴansu a matsayin bayi ba, bai kama wani a matsayin fursunan yaƙi ba, domin dukansu musulmai ne. Walam yaghnam lahum mala, hakan nan bai ɗauki dukiyarsa a matsayin ganima ba. Wannan ke gwada cewa yana ƙaunar ƴan uwansa, yana son ƴan uwansa. Wala ajhaza ala jarihin, wanda kuma ya zo ya same shi ya yi jina-jina, wanda wannan kawai bai da amfani, ba zai taɓa iya zama rayuwa ba, in ma zai rayu wahala kawai zai wahala kawai za a karasa shi bai karasa kowa ba wala taba'a mudbira duk wanda ya fita a guje kuma ya juya ya gudu bai sa an bi shi ba wala qatala asira wanda ya kama shi a matsayin fursunan yaki kuma bai kashe shi ba shine riwayar da malami ya kawo mana ta cikin ma'arifatu sunan wal asar na Imam Bayhaqi cewa ya ce wa mutanansa Sayyidina Ali ya ce wa mutanansa la tattabi'u mudbira kada ku bi wanda ya gudu wala tajhizu ala jarihin kada ku kashe wanda yake fama da rauni wanda samu serious injury wa man alqa silahahu fa huwa aminun duk wanda daga cikin su ya ajiye makamansa ya saranda fa huwa aminun yana cikin aminci shi ma dan uwanku ne a lokacin matsayin ku da shi daya ne haka na Imam Hakim a cikin littafin Al-Mustadrak ala Sahihain da Imam Al-Bayhaqi a cikin littafin As-Sunan Al-Kubra sallawatu daga Maimun bin Mihran daga Abi Umamah Al-Bahili qala yace shahidtu Safin yace na halarci Safin dan zo muna bayanin yake cewa Safin kuma nan gaba fa kanu la yujizuna ala jarihin wala yaqtuluna muwalliyan wala yaslubuna qatila wa annahu صلى على قتل الطائفتين بالجمل سيدنا علي بن ابي طالب دكا ودان سوكا aka kashe a bangarori guda biyu سيدنا علي بن ابي طالب شيا يمسلا da mutanansa da ma ba mutanansa ba wasfin haka na ma a waqatu safin safin kuma bayan سيدنا علي بن ابي طالب ya samu nasara a waqatu jamal an daidaita dan kamar da tarihi ya raha kai to lokacin da ya tsaya akan gawan Talha ibnu Ubaidillah an ga Sayyidina Ali yana ta kuka ya taso ya zo gindin haudajin da aka wato sakana na Aisha ciki ya sa aka mata bukka kasaitacciya ya zo ce ya ba ta hakuri ya ce mata ya umma ya mahaifiyata ya gaya mata zance na nagarta da alheri ya yi mata yabo Allah shi kara mata yadda daga nan kuma ya dauke ta aka yata wani babban gidan kaseta a nan Basra aka ajiye ta da za ta koma garin Madina ya hada ta da mata 40 mata isassu na gari aka ce sakata da danta da kananta Muhammad ibn Abubakar aka ce ya rakata da Ammar ibn Yasir shi ma aka ce me ya rakata don ba Ammar ba na aka ce shi ba yace du'a rakata ya kuma ba ta kariya Allah shi kara mata me yadda yan uwana sadaka bayan ya gama da wannan sai ya tura wa mutanen Masar cewa su bi daularsa nan ma dai ci nasara a kansu Azerbaijan dama nan ne manyan bangalori ya ci nasara a kansu mutanen Madina dama ba shi da matsala da su sai kuma ya tunkari Sham yadda Sayyidina Muawiya dan Abu Sufyan yake shi gwamnan garin Madina a Sham ne a lokacin Sayyidina Usman kuma dan uwan Usman ne na jini saboda haka yana daga cikin waɗanda suke irin abin da ya kamata a fare shi ne a yaƙi waɗanda suka kashe Sayyidina Usman a ɗauki mataki a kansu ya kuma kafa dalili da faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa man qutila mazluman faqad ja'alna li waliyhi sultanan fala yusrif fil qatl innahu kana mansura cewa wa man qutila mazluman duk wanda aka kashe shi bisa zalunci babu shakka cewa Sayyidina Usman an kashe shi ne bisa zalunci faqad ja'alna li waliyhi sultana mun sanya wa waliyinsa wanda yake majibincinsa a matsayin shi ne kuma zai bi jininsa to amma zai bi jininsa ta yaya zai bi jininsa ta hanyar hukuma ba zai yi gaban kansa ba fala yusrif fil qatl ba a ce shi ma kada ya lama ba in ya je lama war kada ya wuce gonar da iri innahu kana mansura shi mai kokarin neman abunan ne to ɗan uwana kun ga haka ya nemi shawara shi ma aka ce wannan matsayar da ya ɗauka daidai ne akwai sabai da sun goya masa baya ba ra'ayinsa ne shi ne ba duk da abin da suka yi ba kuskure ne Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah ya kawo mana wannan dalili ne dan ya gwada mana cewa abin da Nana Aisha ta yi na fitowa dan neman jinin Sayyidina Uthman kuskure ne amma wannan baya rage mata matsayinta na matar manzon Allah baya rage mata matsayinta na sahabiya wanda suka fito tare da ita baya rage musu matsayinsu na sahabbai hakan na Asufin abinda Sayyidina Muawiya da Abu Talib yayi shi ma kuskure ne amma wannan baya rage masa matsayinsa na sahabban manzon Allah wanda suke tare da shi Amr ibn al-As wanda shekarar sa lokacin ya kai shekara 90 wannan baya rage masa matsayinsa na sahabban manzon Allah yayi kuskure ashe sahabi na yayin kuskure mahalin da shi Sheikh al-Islam to wannan yaki shi ma karshe dai Sayyidina Muawiya ya taho suka hadu a wani guri da kiransa Safin wanda shi ma nan gurin suka yaki karshe dai nan ma Sayyidina Ali ibn Abi Talib shi ya ci nasara ko kuma za mu iya cewa ba nasara ne kai tsaye aka ci ba an dai samu yarjejeniya aka mai kowa ya juya bayan Allah saboda haka wakala Sayyidina Ali ibn Abi Talib ya ce kan waɗanda suka yaki da shi a waqi'atul jabal jamal ce ikhwanuna baghaw alaina ce ɗan uwanmu ne waɗanda suka yi mana tawaye kaga ya tabbatar da ƴan uwantaka bai ce musu mutanen banza ba bai ce musu ja'irai ba bai ce musu fasikai ba a ƴan uwansa ne sahabbai ƴan uwansa ne musulmi amma sun yi kuskure wa akhbara annahum laysu bikuffar yace lalle su ba kafirai bane ba wala munafiqin kuma ba munafikai bane ba wattaba fi ma qalahu kitaballahi wa sunnata nabiyhi sallallahu alaihi wa sallama fa inna allaha sammahum ikhwa wa ja'alahum mu'minina fil iqtitali wal baghi kama dhakara fi qawlihi wa in ta'ifatan min al mu'minina iqtatalu Allah madaukakin sarki ya kira su cewa ƴan uwa ne su ya kuma ce su din da mu'mine ne ko da sun yi kiya yaki gashi Allah ya ce wa in ta'ifatan min al-mu'minina iqtatalu abinda sayyidina Ali ibn Abi Talib yayi na kiran su mu'minai ya bi umarnin Allah ne ya bi umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne saboda ga Allah ya ambace su a cikin alqur'ani cewa su mu'mine ne kun gane zancan وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح أنه قال تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق يعني تمرق مارقة ذا أسامو سوء ذا ستاواي لو كنت أكا سامو لبوار كي تكان المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق ɗaya daga cikin jama'o'in guda biyu waɗanda suka fi dacewa da gaskiya waɗanda suka fi zamtowa akan gaskiya su za su ne samu rinjaye akan ɗayar haka kuma ya faru kai a ruwayar da malam ya kawo mana a ƙasa cikin musannab na ibnu abi shayba littafin as-sunan al-kubra na imam al-bayhaqi daga abul bukhtari cewa an tambayi sayyidina ali Allah shi kara masa yadda an ahlil jamali an tambaye shi kan waɗanda ya yaƙi da su a waqi'atul jamal am mushrikunhum kaji wasu yan kaushi wai mushrikai ne sai ce qala min ash-shirki farru ai daga shirka suka me shirka suke guduwa ma mu'minai ne muwahhidai ne qila am munafiqunhum aka ce masa munafikai ne qala sai ce innal munafiqina la yadhkuruna allaha illa qalila munafikai sune wadanda ba su ambaton Allah sai yan kadan meyuwa ma kuma su san barku ne munafika ko ba ka ba qila fama hum to tunda ka ce ba mushrikai bane ba munafikai bane ba kuma mun yake su to me su sace ikhwanuna baghaw alaina ƴan uwan mu ne da suka yi mana tawaye kuma irin wannan zance an rawaito daga Shaqiq ibn Salama cewa Ali ibn Abi Talib ya sake faɗin irin waɗannan zantuka akan khawarij ina tsammanin darasin gaba insha Allah zancen zai wato takaitu ne akan khawarijawa da Sayyidina Ali ibn Abi Talib saboda haka wa hadhihi al-mariqa hum ahlul harura yace waɗannan almariƙa waɗanda za su fita daga musulunci hum ahlul harura yace su ne mutanen harura wannan wani guri ne kusa da kufa inda sayyidina ali ibn abi talib ya yaki khawarijawa alladhina qatalu amir almu'minin ali ibn abi talib radiyallahu anhu wa asabahu lamma maraqu min alislam domin ka san a lokacin dama fitina haka in ta fara idan an gama da wannan sai wannan abin ya faru domin sayyidina ali ibn abi talib nace muku bayan ya gama da jamal an haɗa mu a sayyidina muawiya as-siffin aka yi yarjejeniya kowa ya koma to wannan yarjejeniyan da yayi sai aka samu wasu kuma cikin mutanen sa suka masa tawaye suka ce ai yayi yarjejeniya da abin da yake ba shine littafin Allah ba saboda haka shi ma sayyidina ali ya kafirta wanda suka masa haka ba su kuma ba wai zallan mutanen banza bane ba wasu ma daga cikin su wato makaranta alqur'ani ne domin Abdurrahman ibn Muljim wanda ya kashe sayyidina Ali ibn Abi Talib a zamanin sayyidina Uthman ibn Affan yana daga cikin waɗanda aka tura garin Basra tare da musafin da aka tura can na alqur'ani dan ya koyar da mutane karatun alqur'ani makarantun alqur'ani su kuma waɗannan wasu ne masu kaushin addini masu kaifin wato aqida irin kaifin da ya wuce na wuce da ya wuce gona da iri ya wuce in yanda alqur'ani ke so a tsaya ya wuce yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace a tsaya irin wanda manzon Allah ce da za ka kutanta sallar ka da taso sai ka raina taka da za ka kutanta azumin su da naka sai ka raina naka da za ka kutanta ibadar su da taka sai ka raina taka amma duk da wannan kokarin su bai sa suna kan daidai ba yamruquna min alislam kama tamruqu as-sahm min ar-ramiya suna fita daga musulunci kamar yanda kibiya idan an sake ta take kula wato abin da aka harba ta wuce hakan nan suke fita fit dame daga musulunci ba tare da sun sani ba yaqra'un al-qur'ana la yujawizu hanajirahum suna karanta al-qur'ani amma al-qur'anin baya wuce kirjin su kaga nan gurin wato hamasa ce marar kan gado ta sasu kauce gona da mi da iri shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasata wa haka nan muka sanya ku al'umma ta tsakiya addinin musulunci tsaka tsake ne it's a flexible addin in ya samu kansa a yanayi sai ya yi mu'amala sai yanayin gurgudan yan maslahar sa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo na gadin Makka tsawon shekara 13 maziya yawan rayuwarsa ta wato annabta ya yi ba daula amma kuma ana musulunci na tauhidi kowa an yi umarni a yaƙi tun a Makka udhina lil ladina yuqataluna bi annahum zulimu wa inna allaha ala nasrihim laqadir awa samu damarin yaƙi ba sai bayan shekara 2 kama yaqra'un alqur'ana la yujawizu hana hiya sa manzo Allah cikin hadisi ke cewa halaka almutanatti'una masu tsanani sun me sun halaka wala yushadda hadha ad-din ahadun illa ghalaba ba wanda zai tsananta wa kansa wannan addini sai wannan addinin kaga ya me ya zo ya rinjaye shi domin idan ka tsananta wa kanka karshe zaka kasa kaso shi yasa mutum kullu min al-amali ma tusiquna fa inna allaha la yamallu hatta tamallu ku debo ayyuka gurgurdan abin da zaku iya Allah baya kama mutum kan abin da ba zai iya ba mu a matsayin mu na musulmi abin da muke so shine alqur'ani ya jagorance mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta jagorance mu amma idan ya zamto cewa bamu da damar yin haka Allah ya sani ba suka ce mu bane ba sai mu iya abin da zamu iya addinu mabniyun ala al-masalih fi jalbiha wa dar'i lil qawa'ih fa in tazahama adadul masalih yuqaddamu al-a'la min al-masalih wa dudduhu tazahumul mafasid yurtakabu al-adna min al-mafasid gurgurdan abin da muka samu gurgurdan abin da zamu iya kenan gurgurdan abin da muka samu kan ma ciki gurgurdan abin da zamu iya kenan ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها لا يكلف الله نفسا إلا وسعها الله بايد ولا ولي في أبن ذات إياه الله بايد ولا ولي في أبن ديباتا ثم ذاك إخوانا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يجلى سترق بسلنسي كما يخرج الصحو من الرمية ثم كش سيدنا علي كلا كان سورة كيف الدين كيف الدين من كنغدو لشن كنغدو wannan abu sai kuma suna jin abin da suka yi laifi bane ba har wanda daga cikin masu irin wannan aqida cikin tabi'ai mai suna Imran ibn Hisan idan ya tuna Abdurrahman ibn Muljim da ya kashe Sayyidina Ali sai ya ringa cewa kai wannan ya caba dama a ce ne ne man na kashe me Sayyidina Ali har yake waka yake cewa ya zarbatan min taqiyin ma arada biha illa li yablugha min dhil arsh ridwana inni la adhkuruhu yawman fa ahsabuhu aw fal bariyati inda Allah mizana yace kai yake takobina wace nazari na cabawa me Sayyidina Ali wannan dukan nan cabawa Sayyidina Ali ibn Abi Talib wannan na kashe shi yace ma arada biha illa li yablugha min dhil arsh ridwana yayi haka inda ne samu wato matsayi da daraja a gurin Allah ma'abocin al'arshi ya samu yaddar Allah wannan almajiri na take cewa inila azkuruhu yawman fa ahsabuhu inna tuno malamin nan nawa wanda ya kashe Sayyidina Ali sai yin tsamanin cewa kai yanzu wannan ku akwai wanda ya fi shi samun lada a gurin Allah inila azkuruhu yawman fa ahsabuhu awfal bariyati inda Allah mizana ni a gari na kamar ma'aunin sa ma yafi na kowa nauyi shi yasa wani malamin ahli sunna ba hanbali yake cewa ya zarbatan min ghawiy ma arada biha illa liyasla azab Allah nirana inni la adhkuruhu yawman fa al'anhu aidan wa al'an Imran ibn Hitana yace ya ke wace duka da kike fita daga cikin shashasha da gurin dan ta'adda al-baghiqo min baghiy ma arada biha illa liyasla azab Allah nirana yayi wannan ne kawai dan ya samu kansa cikin wuta inni la adhkuruhu yawman fa al'anhu ni wannan mutumin in na kira shi na tuna shi sai in tsine masa in tsine ma wanda ya wacce waka Imran ibn Hittan shi ko Imran ibn Hittan ko san da yin shigansa cikin khawarijawa mata ya aura ba khawarija sai ta me sai ta juye sai ta juye sai ta juya shi sai reshe ya juye wa me da jibi da muji saboda haka alladhina qatalu amir almu'minina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu wa asabahu lamma maraqu min alislam وخرجوا عليه فكفروه سيسر كافر سيدنا علي بن أبي طالب وانما ظل لك سوى لأعطينا الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله منه ورسوله سوى غوبزا بعد وتتوتا قوان متمي واند ألا دمان ذنسا كي سنسا شما يكي سن ألا دمان ذنسا sayyidina Umar yake cewa ban taɓa fatan a ce ne shugaba bane ba sai a wannan rana ina fatan a ce me ni ne wannan mutumin wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa man kuntu maulahu fa ali maula Allahumma wali man walahu wa adi man ada duk wanda ne majibincin sa ne Ali ibn Abi Talib shi ma me majibincin sa ne yana daga cikin wadanda mutane goma kamar da Abdurrahman ibn Auf ya rawaito a cikin Sunan Tirmidhi cewa mutane goma da manzo Allah ya ce su yan aljanna ne kamar na shi taba karanta muku cewa ta ranar manzon Allah an ji shi kawai ya ce Abubakarin fil janna wa Umarun fil janna wa Uthmanun fil janna wa Aliyun fil janna wa Talhatun fil janna wa Zubairun fil janna wa Sa'adun fil janna wa Sa'idun fil janna wa Abu Ubaida fil janna wa Abdurrahman ibn Auf fil janna al-asharatul mubashsharuna bil janna radiyallahu anhu amma kaga wani ya kafar da shi وكفر سائر المسلمين سوك كافر تسولمي سولم مسلمين واستهلوا دماءهم سوك هالة جنانا مسلمين وأموالهم دوكيوين مسلمين وقد ثبت النبي صلى الله عليه وسلم شيخ الإسلام ابن تيمية ياتبت دقى منظوم الله صلى الله عليه وسلم من طرق متواترة tahanyoyi daban-daban Bukhari da Muslim sun kawo zancen daga Abu Sa'id al-Khudri Allah shi kara masa yadda annahu wasafahum wa amrahu wa amara bi qitalihim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya safanta yanayin su yayi kuma umarni da yaƙe su khawarija fa qala sai manzo Allah ce yahqiru ahadukum salatahu ma'a salatihim eh daga cikin ku zai rena sallar sa da sallar su wa siyamahu ma'a siyamihim zai rena azuminsa da nasu inda kwatantawa za a yi a zahiri sun fi shi alamar bin Allah sun fi shi taƙawa wa ƙur'anahu ma'a ƙur'anihim idan aka kwatanta alƙur'aninsa da yadda suke jajircewa da karanta alƙur'ani da yadda yake yi sai ya rena nasa yaqra'una alƙur'ana la yujawizu hanajirahum amma suna karanta alƙur'anin baya wuce ƙirjinsu
yamruquna min al-islam, suna fita daga musulunci, kama yamruqu as-sahmu min ar-ramiya, kamar yanda kibiya ke fita daga cikin abin da aka jefa. Law ya'lamu alladhina yaqtulunahum ma lahum ala lisani muhammadin la nakalu anil amali, da wadanda suke yakan irin wadannan mutane sun san abin da suke samu na lada, da sun kala jajircewa wajen yakar su. Ko da ce wannan kalar riwayar law ya'lamu alladhina yaqtulunahum ma lahum ala lisani muhammadin la nakalu anil amali bata cikin bukhari da muslim, amma ta tabbata a wasu ruwayoyi na sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Fa qatalahum Ali radiyallahu anhu wa ashabuhu, Ali da mutanansa sahabbai sun yake su. Wa surra amirul mu'minin bi qatlihim sururan shadida, sayyidina Ali ibn Abi Talib yayi farin ciki da ya yake su ya kashe su. Wa sajada Allah shukra, sai da ya sujjada wa Allah da ya kashe masu irin wannan hali. Lama zahara fihim alamatuhum, wato yayi yakin amma yana dan tababa. Amma dama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari a zamaninsa cewa wannan yaki zai faru a bayansa. Ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a samu wani mutumi a cikin su wanda yana da dungulmi, wato hannunsa babu tsintsiyar hannu ya cire, sannan kuma dungulmin ya tsaya daga dantsansa ne, sannan ya haɗe, sannan dungulmin sai ya dan cire wani abu kamar mai kamar ƴar yatsa, sannan kuma bayan wani yatsar gashi ya kewaye wannan gurin. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin cewa wannan yana cikin su, in an sabu wannan a cikin su to su ne waɗanda aka ce a yakan sallallahu. Lamma dhara fihim alamatuhum, yayin da alama su ta bayyana, wa huwa al-mukhaddaju al-yadi alladhi ala yadihi mithlu albib'ati min al-lahmi alayha sha'aratun, shine mai wani hannun dungulmi wanda da kuma dan tsokalan yatsa guda daya wanda gashi keke wa da ita. Fattafaqa jami'u sahabati ala istihlal qitalihim, saboda haka gabaɗayan sahabbai suka yi ijma'i da tarayya akan halaccin yakin su. Wa nadima kathiru minhum, wasu daga cikin sahabbai da ba su samu damar yaƙar su ba, kamar Abdullahi ɗan Umar ya yi nadama ƙwarai da gaske akan yaƙar waɗannan, duk da cewa Abdullahi ɗan Umar shi ya ƙaurace mafi fitintunu da yawa, shi ya tawattare waqatu al-jamal ba a yi da shi ba, can baya nadama, yana ma godiyar Allah da bai hannunsa bai mai ba bai shiga cikin wannan abin ba, amma wannan ya yi nadama. Allah ya kuna shahidu qitalahum ma'a amil mu'minin, sun yi da na sanin da yake ba su samu kan cikin waɗanda suka je yakan waɗannan mutane ba. Bi khilafi ma jara fi waqa'atil jamali was-siffin, babanin abin da ya faru a yakin jamal da siffin, fa inna amiral mu'minina kana mutawajjian li dhalika al-qital, tunda cewa sayyidina Ali dole ya sai wannan yaki, dole a samu da daula, dole a samu da shugabanci, yana yakin amma baya su, yana jin zafi mutashakkiyan min majara, yana wato alhilin abin da ya faru baya jin dadi. Yataraji'u huwa wa ibnuhu al-Hasan al-Qawla fihi, da shi da Hasan ibn Ali ibn Abi Talib dan sa kenan ko, wato suna tattauna abin da ya faru, domin ya zo a cikin ruwayoyi cewa al-Hasan ya ji baban sa yana cewa na yi fatan a ce na mutu, kimanin shekara 20 da suka wuce, na yi fatan a ce na mutu tun kimanin shekara 20 da suka wuce. Sai ɗansa yake cewa ya ce masa, baba dama ba na ce maka ni a gani na karaye wannan yakin ba, sai ce to ya muka iya haka, Allah ya hukunta dole sai wannan abu ya faru, domin ahlus sunna suna kafa dalili da kaddara gabanin ai bayan ta faru. Yanzu misali zan iya cewa haka Allah ya hukunta abu kaza bai faru ba, amma abin bai faru ba za ka ce to haka Allah ya hukunta abin ba zai faru ba. Ahlus sunna suna kafa hujja da kaddara bayan faruwanta, amma ba sa kafa hujja da kaddara bayan aukar gabanin mai ta faru. wa yadhkiru lahu al-hasan anna ra'ayahu an la yaf'alahu, Hasan ibn Ali ibn Abi Talib dan sayyidina Ali ibn Abi Talib ina fada wa bansa cewa dama shi ra'ayin tuntuni shine kada yi wannan yaki, in wana mun kwana akan hanya kuma mun kwana da bashi akan mu,
domin zancen bai gama fitowa ba, kuma ko taran gadaddiyar ruwaya doguwa da malamin kawo mana hashiya wanda take koyashe da wannan labarin cikakke wanda tana so a ce mu karanta ta. To sai mu duka ajiye zuwa sati na gaba, sai mu tuso zancen, sai mu karanta wannan ruwaya, daga nan kuma ci gaba da fatan dai ana fahimta. Kuna fahimta? To Ubangiji Allah shi kala mana fahimta. Allah ya sa muna koyan abin da zai amfane mu, muna jin abin da zai zamto mana katangar karfe daga fadawa cikin munanan aqidu. Domin kun san da irin waɗannan labarai ne wasu suke mai kokarin dilmiyar da ƴan uwansu musulmai cikin wato ata cikin addinin zagin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.